كتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا تقوس جوات رمضان شكرا تجود لدي حدود أربعين دبير منا قبات المدارسنا القرآن يومنا مسألة سمع البركة أنا عثمان بن عفان أنا نقلن كأي أبرنن كانوا إن بأمن تابجي منا كراتوني أولنا آية دمالي كرم تآية لدي دقوم الشابكو يتكين سورة التوبة. فإن الله تبارك وتعالى كتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله تبارك وتعالى يكتب كتب الله على النبي حقيقة الله تبارك وتعالى ياك الكتوبا النبي أي تجاوز وصفها يا ياتي مسا يي مسا أفوى تو أنا ما لم يسنع سوى لكتب الله على النبي wani laifi yayi Allah yace ya yafe masa, wani laifi yayi Allah ta'ala yace ya yafe masa. Malamai na tafsiri suna cewa imma dai a kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada izini ga munafikai lokacin da suka zo neman bada anzari, manzon Allah yace su zaman su. Shine ayar da Allah ta'ala yace afa Allahu anka lima azinta lahum حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله يهمك أفوا لما أذنت لهم ميسا كباس إذن توسك تيوانا شيني أبن دمانزا الله يشيني الله تعالى يتي لكتاب الله على النبي كوكما آآ شمفتا تيدا الله تعالى يهي ولزي بياني قمدا ياتي كسكرا دا وسودا جسكين صحب بيسك يوان دا الله يبام الأباري نتيوا sun yi tunanin cewa ko su koma kada ma su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fita yaki. Wani abin da suka yi na wannan niyya ta cewa za su yi takhallufi, ma'ana su ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kuskuren da suka yi. Kuma sai Allah ta'ala ya shimfida da cewa ya yafe wa annabin da su ainihin al-muhajirin da kuma al-ansar waɗanda suka yi wannan niyya, amma Allah ya ba su taufiki da dacewa ba su zauna a gida ɗin ba, suka fita yakin. Niyyar ce suka yi ta cewa da sun yi niyya saboda yanayin lokacin da za a fita, lokacin zafi ne, lokacin rashi ne, babu arziki a hannu, suka yi wannan tunani. To Allah ta'ala ya ce ya yafe musu, ay zafara lahum zallat, ya yafe musu kuskurensu, ya yafe musu kuskurensu. Su al-muhajirin da kuma al-ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra, wadanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita aka je yakin Tabuk a lokacin tsananin zafi da lokacin karanci na abin hannu, babu guzuri. Ga kuma wadanda za a je yaƙa su Rumawa ne, duk yakin da ake yi a iya yankin Larabawa ne. To wannan shine yaki na farko da aka fita aka gamu da wasu mutane na daban, su ne Rumawa wanda suke ba Larabawa bane, Nasara cikin Rumawa. To sahabbai cikin muhajirai da ansar suka goyi bayan manzon Allah, suka yi masa rakiya zuwa wannan yaki. A wannan lokaci na kunci da wahala shine yakin da ake cewa shi abin nan ghazwatul usra, yaki wanda aka yi a lokacin tsanani, shine yakin Tabuka kenan. Wanda yakin Tabuka shine farkon yakin da aka fita daga iyakokin kasar Larabawa zuwa wani yankin domin a je a yaki wasu mutane waɗanda suke ba Larabawa bane, su ne Rumawa. Allah ta'ala ya ce hakika ya yafe wa annabi da muhajirai da al-ansar, mutanen Madina, alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra, wanda suka bi manzon Allah suka je yaki jihadi a lokacin tsananin kunci, lokacin da aka yi yakin Tabuk kenan a shekara ta 9 bayan hijira a watan Rajab. Imam Qatada ya ce kharaju ila sham 'am Tabuk fi lahban al-har, sun fita zuwa yakin Tabuk zuwa Sham kenan, kasar Sham a lokacin tsananin zafi. Yace alama ya'lamu Allah min al-jahl, tare da hali na kunci da suke ciki, saboda a lokacin babu arziki a hannunsu. Hatta laqad dhukira anna ar-rajulayn kana yashukkan at-tamra baynahuma, har aka bada labarin cewa mutum biyu mayaka ba su da guzuri sai dai su dauki dabino kwaya ɗaya su tsaga tsakanin su, ma'ana dabino ɗaya za a tsaga wannan tsotsarabi wannan tsotsarabi, shine abin da suke ji. Fataballahu alaihim wa aqfalahum min ghazwati, sai Allah ya musu afwa da suka yi biyayya ga umarnin Allah, da manzon Allah ya ce aje yaki, aje Tabuka a wannan yanayi na zafi, a wannan yanayi na kuncin abin hannu, a wannan yanayi na abokan gaba masu yawa, suka fita. To sai Allah ta'ala ya ga kyakkyawan niyyar su ta fita din nan, kuma ya yi musu afwa ya yafe musu, shine cewa ba a ma yi yakin ba, aka dawo gida cikin nasara. Ba a ma yi yaki ba, aka dawo gida cikin nasara. Min ba'di ma kada yazigu qulubi fariqin minhum, bayan ya kasance kada, ma'ana kadan ya kasance yamilu, aik ma kada yamilu ko tamilu wa tanqalibu qulubuhum, kadan ya rige zukatan su karkata izuwa ga zama a gida da kuma kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yin hakan laifi ne, tunda Allah ya umarni a fita. Wasu har sun so a ce kawai su yi zaman su a gida su kyale, amma Allah ta'ala sai musu tawfiki suka fita yaki. Sun mataba alaihim, sai Allah ya karbi tuban su, ma'ana kabila taubatahum, sai Allah ya karbi tuban su akan cewa abinda suka yi niyya ba su yi ba na zama a gida, sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce ya yafe musu abin da suka yi na wannan wato kudiri na cewa da sun yi nufin su zauna a gida din su huta, su kyale manzon Allah ya tafi izuwa wannan yaki shi kadai. Innahu bihim raufur rahim, Allah ta'ala ya ce lalle innahu shi Allah ta'ala bihim, game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, raufun mai tausayi ne, rahimun mai jin kai. Ibn Abbas yake cewa man taballahu alaihi lam yu'adhibuhu abadan, man taballahu alaihi lam yu'adhibuhu abadan. Allah yace laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra, Allah yace ya yafe musu, thumma taba 'alayhim. To saboda haka sahabbai koda sun yi kuskure, Allah yace me, ya yafe musu. Wato al-Qur'ani cike yake da ayoyi dake bayani na cewa sahabbai za su iya yin kuskure, amma koda sun yi Allah yace ya yafe musu. Ina gani ya kamata a ce in dai mutum yana karanta Alkur'ani kuma yana gane ma'anar Alkur'ani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata ya daga kafa, domin Alkur'ani ya riga ya ba su hanzari. Mutane ne waɗanda suke ba masumai ba, suna iya kuskure, kuma Allah ya ce sun yi kuskure, amma yayi ne ya yafe musu. In dai mutum yana karanta Alkur'ani kuma mutum yana fahimta, to ina ga koda yana ganin cewa sahabbai sun yi kuskure, to amma Qur'ani ya ce Allah ya musu afwa ya yafe musu. To ina ga waɗanda suke su kuma ba su da aiki sai aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zagin su, bal ba iya su ba ma har zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake wannan tababbe ne, ko shakka babu, ya saba wa Alkur'ani, ya saba Alkur'ani. Shine Ibn Abbas yake cewa wannan aya tana cewa man taballahu alaihi lam yu'adhibu abadan, domin Allah ya ce innahu bihim raufur rahim, bayan ya ce ya karbi tuban su, kuma ya ce shi dangane da bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, raufun mai tausayi ne, rahimun mai jin kai. Saboda haka sun tsallake duk wata tuhuma ko wani tunani da wani zai yi game da su, koda zai ambaci kuskuren su, eh mutane sun yi kuskure, amma Allah ya ce yayi musu afuwa, ba iya wannan ayar ba, ayoyi da dama. To wannan yake nuna daraja da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo yake magana game da mutanen nan guda uku. Dama wannan aya ta farko, aya ta 117 shimfiɗa ce game da waɗannan mutane uku da Allah zai ambata cewa su ma da aka jinkirta al'amarinsu, aka ce a jira tukuna, wanda ba su fita yaƙi ba, kuma ba don munafurci ba, a saboda wato ɗabi'a ta ɗan adam na cewa suna ganin suna cikin gidajen su, cikin iyalansu, ga kuma zafi, ga wahala, ga shi suna da gona ta yi kyau, su yi zamansu a gida, suka yi nufin za su fita, kuma shedan da zuciya suka sa ba su fita ba, suka yi jinkiri har manzon Allah ya je ya dawo daga yaƙin. to bayan Allah ya ambaci cewa ya yafe wa annabi da sahabbai daga cikin muhajirai da al-ansar alladhina ittaba'uhu wanda suka bi shi a lokacin yakin al-usra sai ya dai yake cewa ala thalathati alladhina
ulifu hatta idha raqat 'alayhim al-ardu bima rahmat wa raqat 'alayhim وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين
الله تبارك وتعالى يأتي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حكى ننكم الله تعالى يا يأفوا معنا يا يافي ومتعنا ننقو داؤكو الذين خلفوا ودن دعك جنكر تدع الأمر شين بايا أندا دقائك اسكذوا جمعا ذا الله صلى الله عليه وسلم سكت يا رسول الله mu dai ba mu da wani hanzari gaskiya kawai dai mun yi niyya fita kuma ba mu iya fita ba muna cewa za mu fita har dai aka tafi yaki kuma muna sa rai cewa ko da an tafi za mu go baya kuma ba mu je ba mu ba mu da wani uzuri amma munafikai dama suna zuwa su ba da uzuri na ƙarya wanda yake ba uzuri ne karbabbe ba sai manzo Allah ya ce ku je shikenan to su waɗannan mutum uku da suka zo allazina kullifu mana urji a amruhum aka jinkirtar da al'amarinsu cewa su jira tukuna a ga mai Allah zai hukunci a kansu mutane uku ne su ne Ka'abu dan Malik da kuma Raratu ibn Rabi' da kuma Hilal ibn Umayya dukkaninsu ansarawa ne mutanen Madina hatta idza zaqat alaihimul ardu suka shiga damuwa har lokacin da kasa ta yi kunci a gare su bima rahubat tare da yalwarta suka ji kasa ta yi musu kunci wadaqat alaihim anfusuhum kuma rayukan suka kuntata a gare su saboda damuwa da bakin ciki na cewa an dakatar da al'amarin su an ce kada wanda ya kula su kada wanda ya yi musu magana wa dhannu amma sun tabbatar da cewa dhannu ma'ana sun samu tabbaci da yaqinin cewa Allah malja amin Allah illa ilayhi babu mafaka daga al'amarin Allah sai izuwa ga Allah ne Allah suka yi kuskure sun san ba hanyar da za su fita daga wannan hali da suka samu kansu a ciki sai in sun koma ga Allah mana daga Allah ne shi zai ba su mafita daga halin da suke ciki wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi ay tayakkanu sun yi yaqini suna da tabbacin cewa halin da suka shiga ciki babu wanda zai kufutar da su babu inda za su samu mafita sai zuwa ga Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu saboda haka suka dibi kauna daga kowa ma suka maida al'amarinsu zuwa ga Allah ta'allaqu billahi rabbi suka dogara ga Allah shi kadai suka koma zuwa gare shi ma'ana suka yi nadama akan abin da suka yi kuma suka koma zuwa ga Allah wajen neman yafiyar abin da suka aikata na kuskure thumma taba alaihi ay adina fi tawbatihi sannan sai Allah ya bada izinin cewa ya karbi tuba su wafakahum laha kuma Allah ya datar da su zuwa ga tuban liyatubu ay litaqa minhum at-tauba domin su koma zuwa ga Allah su tuba kuma Allah yace ya karbi tubansu thumma taba alaihim ay ya ba su tawfiqi zuwa ga tuba domin da suka yi nadama sun san cewa zuwa ga Allah kadai za su koma su samu ainihin mafita daga halin da suke ciki domin ai Allah ne ya bada umarni na cewa kada wanda ya kula su kada wanda yi musu magana saboda haka Allah din dai shi zai bada izini in ya yafe musu cewa yanzu a ci gaba da mu'amala da su innahu innallaha huwa tawwabu الرحيم للي الله تعالى شيني التواب أي كثير التوبة والعفو من يوان كربان توبة لقبائن سوالان دسك توبة والغفران من يافي وان الزلات والأصيان قوان دي ساقع مسا شي الله من يوان كربان توبة نيكم الرحيم الرحيم من يجن كأيني قوان دا أيني يساقع مسا يداوي إذوا قريش الله تعالى يني مسا عفو إمام السعدي كتوا وفي هذه الآيات أتكين وان أن آيوي دليل أقوي دليلي على أن توبة الله على العبد أجل الغايات cewa Allah yafi wa bawa kuskurensa shine mafi kololuwar abin da bawa zai samu mafi alherin abin da zai samu babu abin da mafi alheri ga bawa da zai samu wanda fiye da a ce Allah ya yafe maka kurakuranka. Wa a'lan nihayat shine kululuwar abin da bawa yake gurata. Fa inna Allah ja'alaha nihayat khawas ibadi, domin Allah ya sanya shine karshen abin da zababbu cikin bayinsa suke gurata. Wamtanna alaihim biha, kuma Allah ya goranta musu cewa da suka tuba ya ce ya yafe musu, da suka tuba ya ce ya yafe musu. Kenan da za a aiko maka a ce Allah ya yafe maka kurakuranka, to me kake bukata kuma na zama a duniya? Babu, dama shine gayar da kake bata. Kai dan adam ne mai kuskure, idan Allah ya ce ya yafe maka shikenan bukata ta biya. To su waɗannan bayin Allah, Allah ya aiko da Qur'ani ya ce me ya yafe musu, to me ya rage kuma? Shikenan sun zama su ne mafiya daraja cikin bayi, kuma waɗannan dai sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Muna ta nana ta wannan saboda wannan musiba ta wata aqida din nan ta ƴan Shi'a, wanda su kuma a aqidar su mafi kololuwar aqidar shine aiban ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zagin su da kai su wuta aikin su kenan, su kuma shine addinin su. To abin mamakin kana karanta alqur'ani sai kaga to ai wannan aqida ta ci karo da abin da alqur'ani yazo da shi. Ta yaya ga alqur'ani yana cewa sun yi kuskure amma ya ce ya yafe musu, thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim raufur rahim. To ka gani duk wanda ya dauki wannan aqida ko shakka babu ya tabe ya bar hanya ta daidai. Hanya ta daidai shine alqur'ani yayi bayani game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayin Allah ne zababbu, masu kuskure ne, amma in ma sun yi kuskure Allah ta'ala ya ce ya yafe musu kurakuransu. Saboda haka malamin yake cewa gashi Allah a cikin alqur'ani ya gaya mana baki daya cewa kuskuren da waɗannan bayin Allah suka yi Allah ya yafe musu, Allah ya yafe musu. Kuma Allah ta'ala dama yana son bawansa in yayi kuskure ya tuba, kuma in ya tuba Allah mai alƙawari ne cewa zai yafe wa duk mai kuskure idan ya dawo zuwa gare shi. Sannan yace daga cikin fa'idar da zamu fa'idanta a cikin wannan aya, yace wa min halufullahi bihim, yadda Allah yake tausasa wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa tasbitihim fi imanihim, kuma yake karfafa su a cikin imani, inda shada'idi wan nawazil, yayin halin kunci da wahala, almuz'ija mai tada hankali. Kaga waɗannan mutane, mutane uku nan Allah ne ya aiko ya ce a dakatar da al'amarin su, kada wanda ya kula su, kada wanda ya mu'amala da su. Sannan kuma Allah ya saukar da Qur'ani yake cewa ya yafe musu kuskuren da suka aikata. Shi yasa yace innahu bihim raufur rahim, ma'ana tausayinsa da lutufinsa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma yadda ya karfafe su a cikin imani. Gashi sun yi kuskure amma sun zo sun ce me, ya rasulullah mun yi kuskure muna neman Allah ya yafe mana, muna neman Allah ya yafe mana. Kamar wanda yayi zina din nan yazo yace ya rasulullah yayi kuskure yana so a tsarkake shi. Kaga dan adam ne mai kuskure, amma gashi wane ne zai iya yin irin abin da suka yi? Ya san mutuwa ce, kuma mutuwa irin wannan ta jefewa. Amma yadda aka wannan matar da ta yi zina ta zo ta ce ya rasulullah ta yi kuskure a tsarkake ta, kaga suna yin kuskure amma Allah ya yi mai, ya karfafi su a cikin imani. Ko da sun yi kuskure suna mai dawowa take su gyara, ta dawo take su gyara. Wa min hada, daga cikin fa'ida annal ibada shaqqa ala nafsi, cewa ibada mai tsanani akan zuciya mai wahala, laha fadlun wa maziyatun laysa li ghayriha, tana da falala fiye da wata ibada. Wa kullama azmat al mashaqqa azma al ajr, dai yayin da wahala ta yi yawa a cikin ibada to kuma ladan ma zai yawa. Da aka fita yaki a lokacin zafi, a lokacin karancin abin hannu, a lokacin fuskantar abokan gaba masu yawa, sannan masu makamai, to kaga sai Allah yake cewa sun fita tare da manzon Allah a wannan yanayi. Saboda haka anan Allah sai yake ambaton cewa gashi sun dawo cikin falalarsa, ma'ana sun je wajen yakin kuma sun dawo gida lafiya. To fitar da suka yi a wannan lokaci mai mashakka, to lalle fita ce mai yawan lada saboda yanayin halin da suka fita. Shi yasa malamin yake cewa ibadar da za a yi a lokacin mashakka to tafi lada fiye da ibadar da za a yi a lokacin wato mai sauki, ibada mai sauki. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibada a lokacin wato wahala, a lokacin ibtila'i, a lokacin wato da ake cikin hali na jarabawa, mutum zai samu lada. Ibadatun fil harji ka hijratin ilayya, haka yace ibada a lokacin halin kunci, a lokacin halin masifa da wahala da ibtila'i, to kamar wanda ya hijira ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda a lokacin da mutane hankalinsu baya kan wannan, kai kuma wahalar da kuncin bai hana ka bauta wa Allah ba, to sai ka samu lada mai yawa. Wa min hada gaskin fa'ida a wannan aya mala yace anna tawbatullahi ala abdihi, cewa Allah yana yafe wa bawa ne kuskurensa bi hasabi nadamihi, gurgurdan yadda inuna nadama akan kuskuren wasafin shadid da nuna damuwar sa mai yawa. Kaga wayannan yace hatta idza zaqat alaihim al-ard bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, wato sun kuskuren yi musu girma a ransu har duniya ta yi musu kunci har suka shiga damuwa mai tsanani, to sai Allah yake cewa sannan sai ya yafe musu abin da suka aikata. Kenan bawa idan yayi kuskure yayi nadama, gurgurdan nadama sa gurgurdan da Allah zai yafe masa kuskurensa, ma'ana ganin girman laifin. Shi yasa ake cewa idan mutum yayi zunubi to ya daina kallon zunubin cewa dan kadan ne, a'a ya kalli Allah wanda isa bawa, girman Allah din zai kalla ba zunubin ba. Komin girman zunubi in bawa yayi nadama ya dawo, Allah zai yafe masa, Allah zai yafe masa. Amma komin kankantar zunubi idan bawa ya daina zunubin ya ga cewa menene ma, to kuma wannan shine ma laifin da yake ya kuma zunubin girma, raina zunubi. Shi yasa manzo Allah yake cewa shi abin nan fasiki idan ya aikata laifi kamar wato kuda ne yazo ya wuce ta kan hancin mutum yayi masa haka ya kade shi, ma'ana baya ganin wani laifi ne, saboda ne fasiki ne. Amma mun muni fa in yayi kuskure kankani yana ganin kamar wato wani tsauni ne akan shi zai fado ya halaka shi, dan ya san kuskure yin sabo babu kadan a ciki, a'a akan kalli wa aka saba wani shine Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ba a rena zunubi, ba a rena zunubi, kuma gurgurdan yadda mutum yi nadama akan kuskuren sa gurgurdan da Allah ta'ala zai yafe masa wannan kuskure, inji Imam Sa'di. Wa anna man la yubali bi dhanbi, imani yake cewa duk wanda baya damuwa da laifi, wala yahris, baya samun kunci a ransa, idza fa'ala in yayi laifi fa inna tawbatahu matqula, ya nuna tuban sa na ƙarya ne, koda yace ya tuba ba gaske bane, koda yace ya tuba ba gaske bane. Wa in zama anna maqbula, koda yace shi ya tuba da gaske amma tunda ire na laifin to goma zai iya koma yake, zai iya aikatawa. Amma idan ya ga girman laifin cewa ya saba wa Allah ne, yayi nadama mai yawa, to wannan ya nuna tubansa na gaske ne, kuma Allah zai yafe masa. Wa min hada gaskin fa'ida da ke cikin wannan ayoyi, anna alamatul khairi wa zawali shiddati idza ta'allaqa alqalbu billahi ta'ala ta'alluqan tamma, alama ta alkhairi da kuma alamar cewa kunci da ake ciki Allah zai yayi wa bawa, ko yayi war kunci ya kusanto ga bawa, shine idza ta'allaqa alqalbu billahi ta'ala ta'alluqan tamma, in bawa irace zuciyarsa ga Allah kadai kuma da gaske cikakkiyar ratayawa, wa anqata 'anil makhluqin, ya dibe kauna daga ababan halitta, ya san cewa ba za su yi masa komai ba, wanda zai masa kadai shine wa, shine Allah. To in bawa yayi haka shine wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, in dai mutum ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah, in ya shiga hali na kunci da damuwa ya kyale bayi ya san cewa Allah kadai shike fidda bawa daga wahala da kunci, to anan kuma sai taimakon Allah ya zo masa, sai taimakon Allah ya zo ga bawa. Kaga wannan ai Allah ya nuna yadda suka shiga damuwa, amma a ƙarshe suka gamsu da cewa suka yi yaqini babu mafita daga halin da suka samu kansu a ciki, sai su koma ga Allah shi kadai. Haka kuma suka yi, suka koma suka yi nadama suka nemi yafiyar Allah, sai Allah ta'ala ya yafe musu kuskuren su. Waminha malai yace daga cikin fa'ida, anna min lutfillahi bisalata, Allah ta'ala yayi lutfi ga waɗannan mutane guda uku, ma'ana waɗanda suka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe musu, an wasamahum bi wasmin, yanda ya siffanta su da wata sifa, laysa bi'arrin alayhi, sifa ba ta aibi ba, domin cewa yi wa 'alath-thalathati alladhina khulifu, ba ta khallafu ba, me ta khallafa shine ya ki fita da ganga, amma sai aka ce me khulifu, wanda aka jinkirta su aka bar su a baya, ba a ce ba wanda suka yi me suka ki fita, ayar ma bata faɗa haka ba, an gane ko? Yace wannan yana da gaske yadda Allah ya nuna a cikin ayar cewa waɗannan mutane ba munafikai bane, a'a dabi'a ce ta dan adam, sun yi niyyar za su fita, amma irin dabi'a ta dan adam son hutu da kasala da kuma abin nan dabi'a ta dan adam ta sa ba su fita ba. Shi yasa da Allah ta'ala ya zo bayanin su sai ya ce me, wa 'alath-thalathati alladhina khulifu, bai ce ta khallafu ba, bai ce suka ki fita ba, a'a waɗanda aka jinkirtar da al'amarin su, waɗanda suka yi jinkiri, isharatan ila anna almu'minina khallafuhum, cewa ƴan uwansu mummunai sun fita sun bar su a baya, su kuma sun yi nufin fita amma kuma dabi'a ta dan adam yasa ba su fita ba aw khulifu amman butta fi qabuli udrihim ko kuma a'a aka jinkirtar da al'amarin su lokacin da wayannan munafikai suka zo suka bada hanzari ai ban fita bane saboda kaza manzo Allah ya ce ku je Allah ya yafe mu amma su wannan suka ce ya rasulullah mu ba mu da hanzari ban fita bane muna da niyya amma dabi'a ce ta dan adam na san hutu da kuma kasala ta sa ban fita ba sai aka ce to a jinkirta al'amarin su a jinkirta al'amarin su a ƙarshe yake cewa daga cikin fa'ida shine abinda aya ta gaba take faɗa annal a cewa Allah ta'ala annallaha wato annallaha ta'ala manna alaihim bisidq Allah yayi musu wato kambe yayi musu take da cewa sun faɗi gaskiya sun zamo daga cikin me masu gaskiya Allah ne ya faɗi wannan Allah ne ya ce sun zamo cikin masu gaskiya saboda haka ko da sun yi kuskure Allah yayi musu shaida cewa sun tsaya akan gaskiya su kan ba su yi munafurci ba ba su yi ƙarya ba shine fa na Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ittaqullaha to yanzu kira ake ga masu imani tun daga lokacin har zuwa yaushe tashin alkiyama ya ku masu imani waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqina kuma a koda yaushe ku kasance tare da masu gaskiya su waye masu gaskiya su ne waɗannan mutanen guda uku da suka yi gaskiya gashi Allah ya tabbatar cewa sun faɗi gaskiya Allah ya musu wannan wato yabo da cewa su masu gaskiya ne balma ya kira raguwar masu imani su yi koyi da waɗannan bayan Allah cikin me cikin faɗar gaskiya domin su sun ce ba za su yi ƙarya ba haƙiƙanin gaskiya ba su fita ba ba su da wani uzuri ba su da hanzari to malamai suke cewa wannan fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ayat tana magana dangane da waɗannan mutane uku ame a mataki na farko tunda akan su ake magana wa ala thalathati alladhina khulifu sai yake cewa kuma qala nafi' nafi'u yake cewa ma'a muhammadin wa ashabihi ma'ana ayat tana cewa ku kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa domin su ne as-sadiquna masu gaskiya soye masu gaskiya wato ayar jinta ce tana magana ne kan waɗannan mutane guda uku amma ta ga mai dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne as-sadiquna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sa'id ibn jubair sai dan jubair yake cewa ma abi bakr wa umar ayar nan tace ku kasance tare da as-sadiquna su ne abubakar da kuma umar don abubakar shine siddiqi na wannan al'umma jagora a cikin dukkan masu gaskiya masu gaskatawa ibn jurayj yake cewa ma al-muhajirin tare da muhajirai domin Allah ya ce a cikin aya ta suratul hashr lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yasuruna Allah wa rasuluhu sai ce ulaika humus sadiquna kenan kaga as-sadiquna sun zama wa al-muhajirai da kuma al-ansar sune masu gaskiya saboda haka Allah ya ce mu kasance tare da waɗannan bayin Allah masu daraja su ne as-sadiquna da Allah ya musu shaida da me da gaskiya kuma ba iya wannan ayar ba ulaika humus sadiquna ba iya nan Allah ya musu wannan shaidar ba saboda haka Allah yake da dukkan masu imani cewa su kasance tare da ma'ana su yi koyi da tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala ibn abbas ibn abdullah ibn abbas yasi ma alladhina sadaqat niyyatuhum wastaqamat qulubuhum wa amaluhum وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك باخلاص نيته ابن عباس يسي فان الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي مع الذين صدقت نياتهم تعالى ده وان سكا غسكتا ا cikin niyyarsu واستقامت قلوبهم زكاتهم سكا tsaya akan daidai wa amaluhum kuma suka yi kokarin aiki na daidai وخرجوا مع رسول الله sune wanda suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila tabuk zuwa ganin yakin tabuka bi ikhlasin niyatin da kikkiawar niyya da kikkiawar niyya wannan hadisi ko wannan mutane guda uku da Allah ya ba mu labari waɗanda aka jinkirtar da al'amarin su Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda hadisi mai tsayi game da kissar su shine ɗaya daga cikin su Ka'ab dan Mali yake ba labari game da abin da ya same su a lokacin shi Ka'ab dan sa abin nan Abdullahi shi yake masa jagora bayan ya girma har ya makarci sai yake ba da labari dan sa yake cewa mahaifinsa Ka'ab dan Mali yake ba da labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibada wato shela cewa a fito a tafi yakin Tabuka shi Ka'ab yace lam atakhallaf ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk duk yakin da aka fita tunda manzon Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallam Ka'ab yace duk inda za a je yaki da manzon Allah da ni ake tafiya amma sai kadai a yakin Tabuka ne ban fita yaki ba ghaira anni kuntu takhallaftu an ghazwati badr duk da cewa lokacin da aka yakin badar ban je yakin ba banje yakin ba walam yu'atib ahadan takhallafa ana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zargi wani da bai je yakin badar ba innama kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuridu ayra quraish domin ay yakin badar dama ba a ce kowa da kowa ya fito ba manzon Allah ya ce ne ɗan adadi kadan su fito a je domin a tsare a ayirin quraishawa kuma har Allah ya rubuta haduwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban sa mutum 313 da kuma ainihin mushrikai da suka taho daga Makka saboda haka yace duk yakin da aka yi inji Ka'abu kenan da ni aka je yakin badar dai dama ba a ce kowa ya fito ba amma ragowar yaki duk inda aka ce a fita bana jinkiri da ni ake fita yaki yace walakal shahidtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba kuma ma lokacin da aka je yin bai'a ga manzon Allah ma'ana yin chaffa da mutanen Madina suka je Makka suka yi suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina tawaffatna al-islam mutanen Madina suka je suka karbi musulunci a wajen manzon Allah yana cikin waɗanda suka ji shi Ka'abu ke kaga yana daraja kwarai da gaske tun kafin ma ayi hijira yana cikin mutanen da suka je Makka suka yi gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idawo me ya dawo Madina ya hijira za su ba shi kariya kuma za su taimaki addinin Allah kuma yakin Badar bai je bane saboda a yakin Badar ba a ce kowa ya fita ba kawai wasu kadan ne suka fita yace kowane yaki da manzon Allah yaje da ni aka je kuma ma kafin wannan da ni ne ma aka je bai'atu al-aqaba laylatul aqaba da ni aka je saboda haka wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr kuma zuwa na wannan laylatul aqaba da aka je aka yi chafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka gayyato manzon Allah cewa yi hijira yace ni na ma fi son zuwa na wajen fiye da zuwa na Badar ma'ana ban so a ce ban je wannan lailatul aqaba ba a ce badar kadai naje ni na kuma jin dadin cewa da ni aka je bai'atul aqaba fiye da cewa na rasa yakin badar wayin kanat badrun akra fi an-nas min adadda cewa mutane sun fi sanin yakin badar sun fi sanin yakin badar yace amma fa kar ku manta lailatul aqaba shine mutanen Madina suka yi wato wani wata tawaga da suka je Makka suka gana da manzon Allah suka yi masa ya tabbata cewa sun yadda ya taho Madina za su ba shi kariya za su taimaki addinin Allah wannan abu ne mai girma a tarihin musulunci kuma abu ne babba abin wato jinjinawa a tarihin mutanen Madina domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawo lokacin da ake Qurayshawa suka kuntatawa addini idan an zo duk shekara za a tsaida kasuwanni na Larabawa lokacin aikin Hajji manzon Allah yakan bi kabila kabila yana cewa wane ne wace kabila za ta taimaka min in isar da sakon Allah ta bani ainihin wato mafaka ta taimake ni in isar da addinin Allah domin Qurayshawa sun ki su bani gudunmuwa to mutanen Madina musamman suka yi ainihin wato tawaga suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya Rasulullah mun yadda ka zo Madina muna gayyatar ka za mu baka kariya za mu karba addinin za mu taimake ka kaga wannan abin yabo ne kwarai abu ne mai girma a wajen tarihin mutanen Madina shi yasa yace ni na ma fi so zuwa na lailatul aqaba fiye da a ce badar naje domin ai badar kaga ana jinjina waɗanda suka je yakin badar to amma shi yana cewa zuwan sa lailatul aqaba ya ma fi masa wato abin nan jin dadi a ransa fiye da a ce badar yace yana bada labari ne ke cewa wa kana min khabari abin da ya faru gare ni anni lam akun qattu aqwa wala aisara hina takhallaftu anhu fi tilka ghazwa rashin zuwa na yakin Tabuka a lokacin ina da cinyarwa da kuma karfi a jikina kuma ina da yarwa arziki amma a lokacin ne ban samu fita zuwa yakin Tabuka ba yace wallahi majtama'at indi qablahu rahilatan qad ni a rayuwata ban taba samu abun hawa guda biyu ba sai a lokacin ina da rakumi guda biyu hatta jama'atuhuma fi tilka al-ghazwa a lokacin na samu iko na samu abun hawa guda biyu ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها من ذا الله صلى الله عليه وسلم العادة سشيني انزي جياكي ينا ينتوريا ما نبايا فقر إن دزا عجي كيس اي سي يجر واي سي يجر واي سبو دمي سبو ركد منافكيس كيلا باري يتي حتى كانت تلك الغزوة أما آيات انتبوك كان بي وننتوريا دمبا بي يجر واي با تي ومتاني يتوغا إن دزا مجياكي يفتع مصر دمي yace gazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadid, domin a lokacin za a fita yaki ne a lokacin tsananin zafi. Wastaqbala safaran ba'idan, kuma tafiya ce mai nisa zuwa Sham. Wa mafazan, da kuma wato yanayin tafiya mai tsanani mai wahala. Wa aduwan kaseeran, da kuma abokan gaba masu yawa. To shi yasa fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim, sai manzo Allah ya gaya wa musulmai cewa to baga inda zamu je yaki, kowa ita da dinguzuri, tafiya ce mai nisa ga kuma tsananin zafi, tafiya ce mai wahala, kuma abokan gaba suna da yawa. To saboda haka manzo Allah ya gaya wa mutane inda za a je yaki. To kowa yayi shirin fita, amma shi Ka'abu yake cewa fama rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu, gaba ɗaya aka ce a fito baki ɗaya, saboda aka jama'a kowa ya fito, saboda yanayin yakin ba kamar yakin da aka saba yi bane. Yace har ma mutun zai iya tsammanin in ma bai je yaki ba za a gane ba, saboda me, jama'ar sun yi yawa waɗanda suka taho yakin, sun yawa waɗanda suka fito yakin. Yace wa gazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tabat al-thimar wa dhilal, kuma a lokacin da za a fita yaki, to lokaci ne da idan inuwa ka samu inuwa zaka ji daɗi, saboda akwai zafi mai yawa, kuma ga abin nan dabino ya fara nuna a lokacin, gona ta fara kyau. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shirin fita yaki, kuma yace kowa ya fita, kowa ya fita yaki. Yace yayin da ake yin guzuri, ni ma sai na fita kasuwa domin in je in yi guzuri, in shirya shirin fita yaki. Yace amma fa arji' wa lam aghdhi shay'an, sai in dawo gida ba tare da na gama shirin komai ba, zan fita da niyyar in je in yi shirin guzuri, amma sai in dawo ba tare da nayi shiri ba, ma'ana zuciyarsa tana da kasala. Wa aqulu fi nafsi, ina cewa a raina, ana qadirun alayhi idha arad, ni fa in nayi nufin hada guzuri, na zan iya hada guzuri in fita tare da musulmi. Falam yazal yatamada bil amru hatta ishtadda bin nas jidd, haka nake ta yi kullun, sai in ce zan fita, tun lokacin da aka sanar sai in ce bari in je in shirya guzurina, amma in na fita sai in dawo gida ban shirya komai ba, har mutane suka kama hanyar tafiya. Fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar tafiya tare da musulmai. Wa lam aqdi min jihadi shay'an, ban gama shirya komai ba na guzuri. Fa qultu, sai nace a raina, atajahhazu ba'dahu bi yawmin aw yawmayn thumma alhaqu, ai in sun ma fita, to bayan kwana ɗaya ko biyu zan iya shiryawa in je in riske su, dan tafiya ce mai nisa, zan iya riske su, yana faɗa haka. To har kuma abin ya kai ga cewa kwana ɗaya ya wuce, biyu ya wuce, uku, har ma ya kasa fita kuma, domin an riga ya tafiya ta yi nisa, tafiya ta yi nisa. Sai Ka'abu yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar tafiya har sai da ya je Tabuka. Fakala wa huwa jalisun fil qaum bi tabuk, bayan ma an je inda za a je yakin, manzo Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallama kawai, sai ya bude baki yana kallon mutane, sai ya ce ma fa'ala Ka'ab, ni ko ina Ka'ab yake, ban ganshi ba, saboda ya saba duk tafiyar da za a yi da shi ake yi. Sannan kuma irin yan gaba gaba ne, ka san mutanen da aka saba ganin su za a ba sa buya su, sai manzo Allah kuwa ya ga an yi wannan doguwar tafiya har an sauka an je inda za a je, bai ga Ka'ab ba, kuma bisa al'ada lalle in ku ana tafiya sai ya ganshi, sai ce ma fa'ala Ka'ab, ina ko Ka'ab yake. Fa qala rajulun bani salima, wani daga cikin kabila ta banu salima, sai yace ya rasulullah abasahu burda wa nadaruhu fi itfaihi, yace ai ya rasulullah irin wannan su Ka'ab ba abin da ya zauna da shi sai ɗan riga da ya samu mai kyau, da kuma ɗan abin da ya ajiye a gida na ni'ima, shi yana shi fita. Sai Mu'azzu dan Jabal yace bi sama kulta, tirda abin da ka faɗa, wallahi ya rasulullah ma alimna alai illa khairan, Ka'ab dai mun san mutumin kirki ne, wallahi ba mu san cewa zai ki fitowa ba kawai dan wani dalili na wato abin duniya, dan mun san mun masa shaida mutumin kirki. Fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba, tunda akai wannan magana shikenan, sai ya rufe kofar ya shiru ya kyale sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai manzo Allah ya dawo daga yaki. Ka'ab yake cewa falamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi, da labari ya zo mun cewa ga manzon Allah ya dawo yana hanyar shigowa gida, ya dawo ya bar wajen yakin, an dawo gida yace sai bakin ciki ya lullube ni. Fatafiktu atadhakkaru alkadhib, yace sai na dinga tunanin yanzu in manzon Allah ya dawo wata ƙarya zan yi, me zan ci dan in fidda kaina. Wa aqulu, ina cewa bimadha akhruju min saqtihi gadan, yanzu in manzon Allah ya iso gari sallallahu alaihi wasallama ai na san zai fushi da ni, me zan ce masa, yaya zan furta kaina? Wasta'antu ala zalika bi kulli dhi ra'yin min ahli, kuma yace ma har ma sai da na dinga ma zuwa wajen ƴan uwana ina neman shawara cewa me ya kamata in gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila, da labari ya zo min cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad azalla qadiman zalha anil batil, cewa ga manzon Allah zai shigo gari, kawai sai naji gaba ɗaya zuciyata ta yaye min duk wata wani tunani na barna cewa in faɗi ƙarya duk ya fita daga zuciyata. Wa arabtu, na gane cewa anni lan akhruja minhu abadan bi shay'in fihi kadhib, babu yadda zai wa manzon Allah ƙarya in kubuta gwanda ma an faɗi gaskiya. Fa ajma'tu sidqahu, sai na yanke shawara kawai in faɗi gaskiya. Sai ga manzon Allah ko ya shigo gari. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, al'adan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo daga tafiya sai ya sauka ya dango ya da zango a masallaci tukuna, faraka arfi rak'atayn, ya raka'a biyu thumma jalasa lin nas, sai ya zauna kafin ya shiga gida ke mutane kuma su rika zuwa su ne masa sunnu da zuwa, kuma masu bada uzuri suna bada hanzari. Falamma fa'ala dhalika, da ya zauna a masallaci bayan ya iso, ja'ul mukhallafuna fatafiqu ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu, munafikai kuwa suka dinga zuwa suna rantsuwa, wallahi ya rasulullahi ai abinda ya saba fita ba kaza ne, suna yin ƙarya. Wa kanu bid'a wa 80 rajulan, mutun 80 da doriya ne suka ki tafiya munafikai, 80 bid'a wa 80 80 da doriya. Fa kabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala niyyatihim, duk wanda zai faɗi magana sai manzo Allah ya ce shikenan, ba zai ce masa kala ba, yace shikenan. Wa bayahu, yace Allah ya yafe muku. Wa astaghfara lahum, wa kala sara'irahum ila Allah, kuma yana kyale al'amarin su zuwa ga Allah. Abinda yake na boye wannan al'amarin Allah ne, wanda yazo ya bada hanzari ya rantsuwa manzo Allah ya ce jika, Allah ya yafe maka. Faji'tuhu, sai ga ni ma na taho. Falamma sallamtu alayhi tabassama tabassumal mughdhab, da na shigo na ce assalamu alayka ya rasulullah, sai ya murmushi amma alamar fushi a fuskarsa. Thumma qala ta'ala, sai ya ce taho matso kusa matso kusa. Faji'tu amshi hatta jalastu bayna yadayhi, na matso har na zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala li ma khallafaka, me yasa baka fita yaki ba ya Ka'abu, alam takun qadibta atadhharaka, ba ka gaya min cewa ka sai abin hawa ba? Fakultu bala ya rasulullah, nace eh haka ne ya manzon Allah. Inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhthihi bi'udrin, yace wallahi ya manzon Allah, da wani ne cikin mutanen duniya ba kai ba na zauna a gaban shi, da wallahi na san me zan faɗa in in fita daga fushin sa. Walaqad utitu jadalan, Allah ya bani iya bayani, walakinni wallahi, sai dai ni na sani wallahi, alla in haddastuka al-yawma hadith kadhibin, in na gaya maka magana ta ƙarya, tarda bihi anni, kuma kace shikenan ka yarda da magana ta, la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya, Allah zai baka labarin halin da yake na gaskiya abin da nake ciki. Wala in haddastuka hadith sidqin, amma in na faɗi gaskiya, tajidu alayya fihi, na san manzo Allah ba za ka ji dadi ba, amma dai inni la arju fihi afwa Allah, gaskiya zan faɗa kuma ina fata Allah ya min afwa. La wallahi ma kana li min udhri, ya la wallahi ya ma aiki Allah, wallahi ba ni da udhri, kawai ban fita bane, shikenan. Ma kuntu aqwa qattu wala aysara minni hina takhallaftu anka, ban taba samun yalwa da karfi irin na jiki lokacin da nake fita yaki ba, ba ni da wani udhri. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma hadha faqad sadaqa, shi ko wannan ya faɗi gaskiya, shi ko wannan ya faɗi gaskiya. Fakum hatta yaqdi Allahu fika, shikenan tashi ka tafi, kuma sai ka jira abinda Allah zai hukunci game da kai. Ka ba yake cewa sun makultu lahum, mutane suna ta cewa din me zaka faɗi wannan, kowa ya faɗi abinda ya faɗa, an ce shikenan Allah ya fi, ba ga manzon Allah ya ce Allah ya fi musu ba, ai magana ta wuce, ka koma kai ka ce ba haka bane. Fakultu, sai nace hallaka ya mai ya ahadun, wannan abinda ya same ni ya samu wani ma? Qalu na'am rajulani qala mithla ma qult, akwai wasu mutane biyu irin abin da ka faɗa shi suka faɗa. Faqila lahumma mithla ma qila laka, kuma irin yadda manzo Allah yace da kai sallallahu alaihi wasallam haka yace da su, ma'ana su je su jira abin da Allah zai hukunci akan su. Faqultu man huma, nace su wane ne? Qila aka ce Mararat ibn Rabi al-Amri da Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, wayannan mutane biyu da ainihin Murara da kuma Hilal ibn Umayya su biyu su ne suka faɗi irin abin da ka faɗa. Sai yace fa zakaru li rajulaini salihaini, sai aka bani labarin wasu mutane biyu, mutanen kirki, kat shahida badar fihi ma uswa, kuma ma sun je yakin badar, mutane ne da suka cancanci a yi koyi da su. Saboda haka in dai sun faɗa abin da na faɗa, to ni ina tare da su. Yace fa madaitu hina zakaruhu mali, kawai sai na juya na yi tafiya ta ma na daina sauraron mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hana waɗannan mutane, yace kada wanda yi wata mu'amala da su, kada wanda yi musu magana. Falabisna ala zalika 50 layla, muka zauna babu wanda yake kula mu, babu wanda yake ce da mu kala kwana 50. Yace wataghayyaru fastanabana an-nas, mutane suka kaurace mana, wataghayyaru lana hatta tanakkarat fi nafsi al-ard, suka kaurace mana ƴan uwan musulmi aka daina kula mu kwana 50. Saboda haka suna cikin wannan yanayi, kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika gare su hatta idza madat al-arba'una layla min al-50 idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatini faqal, a cikin wannan kwana 50 din, kwana 40 na farko bayan gushe wasu, sai ga dan sako daga manzon Allah, inji ka abu ya zo waje na, faqala, yace da ni, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'muruka an ta'tazila imra'atak, yana cewa da kai ka kaurace wa matarka, ita ma ta bar inda kake. Dama inda yake raguwa gida ne kadai a kwana 40 din nan, babu wanda yake kula su a waje sai in sun dawo gida. Saboda haka bayan cika kwana 40 sai aka ce matan ma su kaurace musu. Fa qultu, sai yace utalliquha amma da af'al, in saki matata ake nufi ko me ake nufi? Kala yace a'a, bal yatazilha la taqraba, ka kaurace mata ba kai ba ita. Wa arsala ila sahibayya bi mithli dhalika, aka aika wa abukan nan guda biyu wanda suka abin da ya same ni ya same su, su ma aka ce shikenan su kaurace wa iyalansu. Fa qultu li imraati, sai nace wa matata, inji ka abu, alhiqi bi ahlik, ko ma gidanku, ko kuni indahum hatta yaghdi Allahu fi hadha al-amr, ki zauna a gida har sai Allah ya hukunci game da al'amarin. Kabu yake cewa fa ja'at imraatu hilal ibn umayya, shi Hilal ɗan Umayya ya girma a shekaru, sai matarsa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fakalat ta ce, ya rasulullah, inna Hilal ibn Umayya shaykhun dai'un, shi Hilal ɗan Umayya ya girma a shekaru, ma'ana ya girma ta yadda ba zai iya yi wa kansa hidima ba, walaysa lahu khadimun, kuma ba yadda mai taimaka masa a gida, fa hal takrahu an akhdima, na iya zama in masa hidima a dan yi masa abinci dan abin da yake da bukata a bashi? Kala, sai manzon Allah ya ce, la walakin la yaqrab, eh ki zauna amma dai ba ke bashi, kawai iya dai bukatar da za a taimake shi a gida a dan bashi abinci da kaza, a iya masa haka. Kala ka abi yake cewa, fa qala li ba'du ahli, wasu daga cikin ƴan uwana sai suka ce, lawista azanta rasulullah fi imra'atika kama udhina li imra'ati Hilal, to kai ma ka je mana ka ce matarka ta zata rike maka hidima irin yadda matar Hilal ta je ta nemi izin. Fa qultu la wallahi, sai yace a'a, la astazinu fiha rasulullah, bazan nemi izini ba, wa ma yudrini ma yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to kuka san me zai ki gaya min, naji na gaya manzon Allah cewa a kyale matata ta zauna ta yi min hidima, wa ana rajulun shab, ni kuma ina da karfi na, shi ko Hilal dattijo ne, saboda haka na haƙura dai zan jira in ga abin da Allah zai yi game da mu. Yace falabistu ba'da zalika ashkara layalin, na zauna a irin wannan yanayi bayan matata ta tafi kenan kwana 10, hatta kamulat lana 50 layla, har aka cika kwana 50. Min hini naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina, tun daga lokacin da manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama kada wanda ya kula mu. Falamma sallaitul fajr subha 50 layla, da nayi sallar asubahi a cikon kwana na 50, wa ana ala zahiri baitin min buyutina, ina zaune akan rufin gida daga cikin gidajen mu na zauna. Fa bainama ana jalisun ala alhali allati zakara Allah, ina zaune cikin halin da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani. Hatta idza zaqat alaihim al-ard bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, ma'ana sun shiga damuwar da sun san cewa sun yi kini, babu wanda zai fidda su daga wannan sai Allah kadai. Suna cikin wannan yanayi, yace zaqat alayya nafsi wa zaqat alayya al-ard, zuciyata ta yi min kunci, kasa ta yi min kunci, bima rahabat, didda yalwar duniyar nan. Sami'tu sawta sarikhin, sai na ji wani mai kira yana kira, aufa ala jabal sala, ya taho ta bangaren dutsen sala, ya kulu bi ala sautihi, ya ka'ab abshir, yana cewa ya Ka'abu ina yi maka albishir fa kharratu lillahi sajida, kawai ina jin wannan magana sai na fadi nayi sujjada ga Allah. Wa araftu annahu kad jaa farajun, na san lalle to yayiwa daga damuwar mu ta zo kenan. Wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina, ashe bayan an yi sallar asuba manzon Allah ya gaya wa sahabbai cewa Allah ya saukar da alqur'ani, ya ce ya yafe waɗannan mutane uku waɗanda suka yi wannan kuskure. Hina salla salatul fajr, bayan ya sallar alfajr. Fa dhahaban nas yubashiruna na, sai naga mutane sun yi kungiya kungiya ana ta nufar gidajen mu, ana zuwa ana yi mana barka barka, ana yi mana albishir, wato ana fada a masallaci kawai sai mutane suka dare, kowa yi wannan inufin nan wannan inufin nan, aka nufi gidajen waɗannan mutane ukun ana yi musu me albishir, ana taya su murna. Kaga in wantaka ta irin zamanin farko kenan, dan uwanka ne ya kuskure aka ce gashi an saukan masa da aya Allah ya yafe masa, mutum ne ya kuskure yayi wani abu da ba daidai ba ya tuba, me ya kamata a yi masa? A taya shi murna. Idan da yana kan kuskure ya dawo, to ya kamata mutane su yi masa wato barka su taya shi murna. Sai ga sahabbai sun nufo inda nake yake cewa sai ne mun albishir, yace waraka da rajulun ilayhi farasan wa sa'a sa'in min aslam, sai ga wani akan abin hawa ya su kwano doki ya taho inda nake. Fa awfa ala aljabal fa kana sautu asra min alfaras, wato mai taho wannan da yake cewa abshir ya Ka'ab ibn Malik, sautin sa ma ya riga zuwan sa isowa zuwa gare ni. Fa lamma ja'ani, da yazo waje na wato wanda ya taho din nan, naji sautin sa yace ya Ka'ab ina maka murna, Allah ya saukar da alqur'ani, yace ya yafe muku kuskuren da kuka yi. Kaga mutane masu daraja first class kenan, su daga sama ma ake son wahayi yake saukar da cewa an yafe musu. Kai fa kana ina kake da labari, sai ka tafi can zaka gane, amma su gashi qur'ani ake saukarwa ane musu albishir cewa an yafe musu. Wato ina mamaki yadda in kana karanta alqur'ani yadda sahabbai Allah ya musu gata, amma wai sai a ce ga wasu mutane su ba su yarda da wannan ba, sai kai ta mamaki to wai me ya damu su akan wannan bayin Allah, me suka yi musu, me suka kifar musu, me suka kwabar musu? A'a, su abin da yake damuwa dai kar a yi magana wa'annan bayin Allah sahabban manzon Allah, su sai bakin ciki ya lullube su, sai damuwa ta rufe su. Kuma ka duba yadda alqur'ani da ya sauka akan wa'annan bayin Allah, musamman aka saukar da alqur'ani ana cewa me an yafe musu. Thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim, Allah yace ya yafe musu. Haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko matar manzon Allah na Aisha da aka yi mata kazafi, Allah ya saukar da alqur'ani yace ainihin ya tsarkake ta. Amma abin mamaki waɗannan ainihin wato shu'umai ɗan wuta, domin in ba ɗan wuta ba babu wanda zai kalli matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tume ta, babu wanda zai kalli sayyidina Abubakar da Umar yace ɗan wuta ne, sai in shine ɗan wuta, in shine ɗan wuta. Domin ka duba yadda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani yana cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra, suwaya al muhajirun suwaya al ansar, su ne dai waɗannan bayan Allah Abubakar da Umar da ragowar sahabbai, amma ba su yarda da wannan musu ƴan shi'a, a'a su sai sun kai su wuta. To bari mu je lahira mu ga waye zai shiga wutar, ba dai a duniya suke faɗa wannan ban, an tafi san za a gani keke da keke, za a ga yaqini, za a ga yaqini. Amma dai waɗannan bayan Allah ga Qur'ani da muke karantawa, Allah ya tabbata cewa yayi musu abuwa akan kurakuran su, Allah ya nuna falalas wanda Qur'ani ya sauka yana cewa ya yafe masa. Ai magana ta kare, ai magana ta kare, wanda Qur'ani ya sauka yana cewa ya tanadan masa aljanna, ya yafe masa kurakuransa. Ai kuma shi bai da bukatar ka ce wai zaka mai wata magana, kawai dai muna faɗa ne, amma Allah ya riga ya ba su kariya, Allah ya riga ya yafe mu. Saboda haka shi Ka'abu yake cewa mai albishir din yana zuwa, ai shi kenan kawai sai na cire rigar daga jikina, wato riga ce da irin abin nan din nan da suke yafawa Laraba wata akan wata, yace sai na cire rigar guda biyu baki daya, faka sautu iyahuma bi bushrahu, sai na bashi wannan rigar na yafa masa, na sa masa wannan rigata saboda wannan albishir, ni kuma na koma nemo abin da zan nemo a cikin gida na mayafi da zan yafa. To saboda haka Allah ya saukar da wannan aya yana ne, yana cewa ya yafe wa waɗannan kuskuren da suka yi. Ka'abu yake cewa na taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana masallaci, mutane suna tarata suna yi min murna, yace falamma sallamtu ala rasulillah, da nayi sallama ga manzon Allah, kala sai yace da ni wa huwa yabruku wajhu min as-surur, fuskarsa tana walwali saboda yana jin dadi cewa ga Qur'ani ya sauka ya yafe wa'annan bayin Allah kuskuren su manzo Allah murna yake sallallahu alaihi wasallama ita ce ayar da zamu karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitu harisun alaykum bil mu'minina kuskure suka yi da Allah yace ya yafe musu kuma sai manzo Allah ya fi su murna sallallahu alaihi wasallama yana jin dadi Allah yayi afwa ga wa'annan bayin Allah wa'anda suka yi kuskure sai manzo Allah yace abshir bi khairi yawmin marra alayka inna maka bishara da rana mafi alherin ranar da ka taba ainihin ta taba zuwa gare ka ya kai ka abu a rayuwarka mun waladatka ummuka tunda aka haife ka baka taba samun wata rana mai daraja irin wannan ba tabbas Allah ya saukar da alqur'ani yace ya yafe maka ai shikenan magana ta kare ai magana ta kare saboda haka Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amantu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya bayan tuban da yi kuma ga wa'annan sahabban kuma yi musu wannan ainihin take da cewa su masu gaskiya ne sun faɗi gaskiya kuma Allah ya shaida akan gaskiyar su Allah ya ƙara yarda ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara musu daraja a gidan aljanna dukkan wanda yake ainihin wato kyashi gare shi kuma ya bari aje lahira ya gani wa'annan bayin Allah Allah ya riga ya musu wannan ni'ima ya musu daraja saboda haka in ma kace radiyallahu anhu in ma baka faɗa ba Allah ya yi ne يا فداء القرآن رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا سبو ذاك الله قال يداك صحابه ما زال الله صلى الله عليه وسلم منا توسل منا ركوع الله تبارك وتعالى سنة سما في أكاو دسمو في سما لو كك الله تعالى كربا يكمو الله ياتي منا كرا كرامو الله تعالى حالي دم كيتشين كنشي يا إيمانا يا بام يلوا الله تعالى بام يكون جار حالا يمو hali na tsoro da ake ciki Allah ya amintar da mu ƴan uwan da suke cikin masifa da wahala Allah ya yaye musu ƴan uwan da suke Palestine musamman a Gaza Allah ya kai musu agaji da dauki Yahudawa azzalimai da Nasara masu goyen bayan sai Allah ka isar mana sharrin su ya Allah ta'ala ka shagaltar da su su kyale mu ya Allah ka zauna da mu lafiya kai mana albarka ce rayuwar mu da iyalan mu ka shirya mana matasa mu maza da mata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin